الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayange sota addinin musulunci yau muna bakwai ga watan al-muharram a hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445 kenan muna kuma 25 a watan bakwai shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan sabo shekara mai albarka a wannan masallaci da muke karanta littafin al-adabul mufrad na imam al-bukhari yau ba mu tashi a babin da ya masa suna da du'a'ur rajuli idnuhu babin da zai bayani cewa gayyatar mutum shine izinin shi a lambar hadisi na 1074 a shafi na 393 waɗanda suke dauke da irin littafi na can satin da ya gabata mun yi bayani cewa lalle kam sai an nemi izini ake shiga gidan mutum kuma aka yi hani akan leke ko satar gani kafin a shiga ta yadda aka bada dama inda mutum zai leka a iya soke idanun shi babu laifi to yanzu kuma babin sai ke so ya karantar da kai idan gayyatar ka aka yi ka zo gunda aka gayyace ka kana da buƙatar ka nemi izini kafin ka shiga mutum yayi muku abinci a gida na liyafa aka ce gayyato wane da wane su zo mu ci abinci idan ka zo guncin abincin kana da buƙatar kuma sai ka sake yin sallama in shigo sannan ka shiga ko kuma wannan gayyatar kawai ita ce izini kawai kana zuwa shiga za ka yi na? Na? In ka yi sallama sai ka shiga ko ka tsaya na? Bayan ya kuma gayyata su aka yi na'am to ba za mu ga me za mu tsinta a cikin babika din shi dai Imam al-Bukhari ya ce babu du'a'ur rajuli babin da ke nuna cewa gayyatar mutum iznuhu shine izinin shi gayyatar ita ce izini din kamar yadda mu ne a Hausance yanzu wani lokacin ko a Turance kada ce a Hausance idan za a yi liyafa ko party irin na Turawa sukan baka kati ko wannan katin ake ce masa abinda zai baka damar shiga pass ko so wannan pass din daidai yake da izini kawai kana zuwa shi zaka nuna sai ka wuce to a musulunce shine in na gayyace ka ita gayyatar daidai take a matsayin pass ina zuwa kawai ina da izinin shiga bana buƙatar kuma neman wani ƙarin bayani wajen shiga amma da zamu ji abin da zamu tsinka a babu din Imam al-Bukhari yace hadathana Sulaiman ibn Harb qala hadathana Shu'ba عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال حديث موقوف أكان عبد الله لما صعود يكيت وإذا دعي الرجل إن أنجي يتمت فقد أذن له فألقى أن باش إذن دواني 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 جيك كراوس متعبنشي كوانا سنزوي جدا السلام عليكم وعليكم السلام كوشبوا ذاتي ba sa ga kuma buƙatar sira kafe suna neman izini wannan gayyatar izini ce yanzu abin da ya rage shine idan kai din baka fahimci ba cewa gayyatar izini ce to sai ka kimtsa duk wanda ka gayyata sai ga in gidanka to na gayyaci wane da wane da wane za su zo mu ci abinci saboda ka to kafin su zo duk abin da za a kimtsa an kimtsa duk wanda ya zo kawai wuciya zai duk wanda ya zo wuciya zai duk wanda ya zo wuciya zai wannan gayyatar ita ce izini din حديثي نجا بيت حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دعي أحدكم إذن أنقيت لينك فجاء مع الرسول سيزو تالد أن أيك فهو إذنه to wannan zuwan shine izinin shi yanzu mun samu hadisi biyu a babin hadisi na farko mawqufi in an gayyace ka an baka izini na biyu sai mai to gaciya in an gayyace ka ka zo tare da dan aikin to an baka izini idan kuka saba da dan aikin fa je ka kira wani zo mu ci abinci sai kace je ka ina zuwa sai da ke zo ba da labari ya ce yana zuwa to a bisa hadisi na biyu to izinin ka ya bare in ka zo sai ka kwankwasa kofa kai sallama ka ce in shigo sannan ka shigo in baka izo izini ya bare to shigowa zakai amma dai abinda malamai suka tattauna kulasa a babin shine in dai an gayyace ka kuma iyaka urfi wannan gayyatar bai kamata a ce ta huce ba to kana nan da wannan izinin naka na gayyaci wani zo mu ci abinci na rana karfe 1 da rabi na gayyace shi to abinda ake tsammani tun daga 1 da rabi har zuwa 2 da rabi zuwa karfe 3 duk lokacin cin abinci ne to a wannan tsukun idan ya zo yana da izini wannan izinin nasa bai huce ba amma kirawa ne mu ci abincin rana bai zo ba sai bayan sallar isha'i a urfi abincin rana har yanzu lokacin sa yana nan baya nan yanzu yana da buƙatar yayi sallama ya nemi izini kuma ya nemi ma damar a bahi wannan abincin gayyatar tana nan ko ta canja dan yanzu an fita daga abincin rana an dawo abincin dare wallahu ta'ala alam na gabe ta hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Hammad ibn Salama an Habibin wa Hishamin an Muhammad hadisin amma dan Salama yana riwaya shi ta hanyar Habib da kuma Hisham dukkan su biyun an Muhammad an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala an Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala rasulur rajuli ila ar-rajuli ibnuhu dan aikan mutun zuwa ga abokin shi shine izinin shi na tura ma wani jakada kirawa ne yazo to kirawa ne yazo shi da izinin shi wannan ba dole ba sai abinci wannan shawara ce za ku yi tattaunawa ce za ku yi maslaha ce zama ne na mitin din unguwa zama ne na kasuwanci zama ne na sheda kowace irin abu ne za a kulla in dai an kirawo ka an tura maka dan aike to wannan izini ya riga ya samu a yanzu kuma tunda ba dan ake idan an buga maka waya da Allah wani muna guri kaza muna jiran ka zo wannan kiran wayar da aka yi maka to izinin ka ne ko a tura maka text message muna da zama rana kaza karfe kaza zamu tattauna matsala kaza wannan message din yana shigowa wayar ka to izini ya samu dan haka in ka zo yanzu baka bukatar ka rakabe kake tambaya in shigo ko kar in shigo kawai kada zo abin da zaka yi sallama bisa ka'idar addinin musulunci fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kawai ka wuce ina kujera inda sunanka zauna in babu nemi mai gayyata nuna maka inda zaka zauna sai ka zauna akan taka wallahu ta'ala adab hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Abdul Wahid qala hadathana Asim قال حدثنا محمد ابن سيرين عن ابي العلانيه قال ابو العلانيه شي yake riwayar hadisi yace ataitu aba sa'idin al-khudri fa sallamtu naje wajen abu sa'idin al-khudri fa sallamtu sai na mai sallama falami uzalli bai ban izini shigowa ba thumma sallamtu falam yuzalli na sake sallama bai ban izini ba kuma sallamtu salisa sai na sake sallama ta uku farafa'tu sauti wa qultu da nayi ta daya nayi ta biyu ta uku ya san da masa sai za ta bare sai ce farafa'tu sauti sai na daga murya ta sosai wa qultu nace assalamu alaikum ya ahlad dari da karbi amincin Allah ya tabbata a gare ku ku mazowa wannan gidan falam yuzalli shi ma na uku ba amsa mun ba yanzu yayi na daya yayi na biyu yayi na uku yanzu wannan ne Abu Sa'idin al-Khudri akan sallama uku wale bani kissar Abu Sa'idin al-Khudri akan sallama guda uku na'am na'am
sai sallama ya alƙawarin kuma ya alƙawarin sai bayan sa
na'am to wai Abu Sa'id al-Khudri akan sallama uku shine wanda ya bada shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan an yi sallama uku ba a amsa ba a juya sai ya bawa Abu Musa al-Ash'ari shaida a gaban Umar dan Khattabi a gidan wa kuma abin ya faru shaida da ya bawa Umar dan Khattabi a karatun rana ce ne fa aka kirawo shi ya bada shaidar da yaro sai yake ta Umar dan Khattabi da ni da manzon Allah mun je gidan wa na a sa'ar kuma na da kamar da farko sunan da ka fada fa yasa na jiyo da sauri na ya bada shaida cewa da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun je gidan manzon Allah ya sallama daya biyu uku manzon Allah ya jiya yace mai gidan ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a guje yace naji sallama ka ta farko naji sallama ka ta biyu naji sal na na to shi wannan din da yake so aji sallama ta sa to shi ne wa na na aha kada sama na Sa'id na'am bin Ubada yace to wannan kaga shi Abu Sa'id al-Khudri shine ya bada shaida a gaban Umar dan Khattabi ya kwaci Abu Musa al-Ash'ari ya kuma maimaita cewa abin ya faru tare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan Sa'ad ibn Ubada sannan kuma yanzu shi gashi a gidansa an maimaita sallamar har sau uku an yi ta farko an yi ta biyu an yi ta uku sai ce falami uzalli ba mun sallama ba to shi Abul Alaniya da ya sallama uku sai ya ce fatana haitu nahiyatan faqa'atu sai na koma gefe na samu guri sai na zauna tuna nayi sallama daya nayi sallama biyu nayi sallama uku yace sai na koma gefe sai na samu guri na zauna yanzu baya bukatar ya sake sallama ko ya tura yaro sai samu guri ya zauna malamai suka ce wannan shine ladabi in kai sallama uku kana tsammanin an jika izini ne ba a bada ba to ba a zama kofar gidan can ge ba za ka koma ka samu guri sai ka zauna ta yadda in an turo dan aike ko yaro kuma zai iya ganin ka sannan ba za ka uzura yan gidan ba ko ka samu labarin duk abin da ke faruwa a gidan da kunnan ka sai ce sai na koma gefe sai na zauna fa kharaja ilayya gulamun fa qala udkhul sai ga wani yaro ya fito daga gidan ko yaron gida ko bara sai ce da ni udkhul ka shigo kuma ashe kenan an ji sallamar farko an ji ta biyu an ji ta uku sai ce udkhul fa dakhaltu sai na shiga gidan fa qala li abu sa'id sai abu sa'id al-khudri yace da ni bayan na shiga gidan amma innaka law zitta lam yuzallaka yace tabbas wallahi da ka kara akan sallama uku lam yu'zallaka da ba a baka izinin shiga wannan gidan ba da kai sallama daya biyu uku wata kai so yake auna haye gani ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane yana aiki da sunna ko ba aiki da sunna ce wallahi da ka kara ta hudu da ba za ka shiga wannan gidan ba saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karanta sallama uku in dai dan birni ne sallama uku yake in an sa amsa ya shiga in ba a amsa ba sai koma gefe samu guri daidai gwargwaran da masu gida za su kimsa in ba su kimsa ba ba a girahi ba sai ya wuce sha'aninsa Allah kai mu lokacin nan da ba yace amma innaka law zitta lam yuzallaka yace da ka kare ce da ba baka izini ba yace fa sa'altuhu an al-awiya yace to nan shiga tana ba wannan bane abin da ya kawo shi shi tambayar da ta kashe gidan Abu Sa'id al-Khudri makayan da ake tsimi a cikin su ita ce abu da ta kai shi gidan Abu Musa al-Ash'ari fa sa'altuhu an al-awiya makai mun san tsimi ko abinda darabawa suke ajiye dabino da inabi har sai ya rubaba ta yadda zai zamanto abin sha ne kuma yana bada nau'i na bugarwa aba yiya bace nabis to amma yakan kai lokacin da yake iya bada dandano na giya ko ya dauke hankalin mutun ya koma kamar giya din amma dai tsimi ake kiran shi alkhamru ita ce giya amma shi suna kiran shi annabi to sai ya tambaya irin waɗannan makayan da ake tsima giya a cikin su ya halatta ayi amfanin yau da kullun a san su da tukunya kaza kamar ka baka tambaye mutun da Allah aron ba tukunya da ake burkutu ma iya matsar awara a ciki zai yi wa aiko unguwar ku ɗaya ko barkin ku ɗaya da masu burkutu to tukunya da saka ajiye burkutu ko iya yin awara a ciki a sa kuke a ba mamaki babu tukunyar kuma wata kalbiki ma za ku yi ana neman lamba bakwai kai a gidan masu burkutu to ko ayi da ƙoƙarin nan ba bakwai ta ƴan burkutu ku dora ko a mutane tuwon biki a ciki eh jakakkiya ce dai sai yake tambaye sa to irin waɗannan makayi din yake cewa fa sa'altuhu anil awqiya sai na tambaye shi kan makayan da ake tsimi a cikin su falam as'alhu an shay'in illa qala haramun ba wani makayi da na tambaye shi akan safaci ya ce mun haramun ne ayi amfani da shi dan haka in dai wani makayi ne ana wani abu da shari'a ta yi hani akan shi to ba a daba kai wani amfanin da shi a kansa yanzu ka dauki giyar da ta saba dafa burkutu ba gogaggiya ba kenan to babu yadda za a kai amfani da ita wani abu na burkutu kome 0.000 ko 0.00 ba a samu tasirin sa ya shiga ciki ba koda ba za ka iya ganewa ba koda a cikin kaso 1000 ne a samu kashi daya dayan a kasa ta 100 sai an samu abin da zai shiga na tasiri cikin shi ya ce to ba tambayar da na masa akan wani makayi da ake tsimi a cikin safacin ya ce mun haramun ne hatta sa'altuhu an aljaffi har sai da na tambaye shi akan wani makayi na aljaff aljaffi ma suka ce makayi ne da ake tsimin a cikin shi ya fi kama da guga tunda sun ce da fata ake yin sa kuma saman shi a buɗe yake kuma bai da murfi to an ka samu guga ta fata kamar haka yake har sai da na tambaye shi akan aljaff فقال حرام ان ايت ما حرام ان كر اي امفاني ده ايتا فقال محمد محمد ابن سيرين ده يكي روايه ا وجن ابو العلاء ني سي يجي يتخذ على راسه ادم فيكو شي wannan makayin da aka ce budadde ne yace to shi kansa ana iya samun wata fata sai a dora a bakin wannan makayin sai kuma a jazare shi a tsuke haka ake daure bakin idan bukata ta kama baki ne budadde kamar kwarya sai ce to amma ana iya himfuda masa fata a kansa kuma sai a ja madauri sai a daure bayani ya kara akan ita alwanin aljaffi din da aka tambaya akan ta wallahu ta'ala a'lam amma dai duka abin da ya kawo mu cikin wannan babin Imam al-Bukhari yana so ya nuna maka in kai sallama uku ba a baka izini ba to busa sunna ba a kara sallama ta hudu koda kana tsammani ɗan gidan ji ne ba su yi ba sannan idan zaka saurara ba a zama a daidai kofar gidan gefe ake komawa a samu guri a zama yanda akwai mai gidan da ba maki bala'i suke da matar shi da kai sallama daya bai amsa ba biyu bai amsa ba sun saurara ne ka tafi baka amsa ba uku baka zauna ba ka zauna dar da kofar gidan tunanin zakata mai suka ci gaba da bala'in su kana bude kofa kuma suka ido da yanzu ya san cewa kenan duka wani abin da aka tahi a kunnan ka aka tahi haga wani sabon rikici za a yi kenan to da suka tsagaita half time suka tafi sai ka koma can gefe inda koda sun leko sun tabbatar ba ka da labarin abin da ke faruwa a cikin gidan ku to he ku dore in da bukata baka labari kuma baka in babu bukata ku dora daga inda suka tsaya wallahu ta'ala a'lam babun kaifa yaqumu inda albabi babin da zai bayani in zaka buga wa mutum gida ka mai sallama yaya ya kamata ka tsaya a kofar gidan idan ka je gidan mutum zaka mai sallama ina ya kamata ka tsaya na sai tun kofar gidan na mukaddara wannan bencin ine kofar gidan dare ina zaka tsaya a ga kon da ake tambaya na gwada mana mana an baka dama kaddara nan ita ce kofar gidan ina za ka tsaya oke ka dauki an sassa kenan dawa ita ce ansar ka dama tsakiyar ku nan gefe ku wata an ku ka dauka an ka buga ka koma gefe to zamu ji himi babun zai ce mana in an zahi buga kofa daga ina ya kamata a tsaya a kofar malamai suka ce haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz قال حدثنا بقية قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن اليحصوبي قال حدثنا عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله جاء يمينا وشمالا فإذا أذن له وإلا انصرف عبد الله ابن بسر sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza atababan in yaje wata kofa yuridu an yasta'zina yana so ya nemi izini a kofar da yaje ya shiga lam yastaqbilhu baya tunkarar kofar gadangadan al'adar bahaushe shi bahaushe idza sallama tsakiyar kofar yake tsaya gadangadan manzon Allah bai tsayawa ba a tsaya a kofar gidan mutun gadangada ja'a yaminan wa shimalan shi manzon Allah yakan je damar kofar ne ko ya je hagu kofar malamai suka ce me yasa yake zuwa dama ko kofa ko hagu me yasa bai tsayawa ko loshi a dama a matsayin sa aka ce yu'jibu hutayammuni ko tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi sha'nihi kulli me yasa yanzu a kofa ake cewa yaminan wa shimalan ranka dai ka daga hannu na'am
directly sai ba dai
eh
a kuma nan abun da ake gani za a ga kuma nan da
me yasa wani kofar gidan yake tsayawa dama wani kofar gidan ya tsaya hagu
eh
ita ce tambayar to me yasa wani gidan dama wani gidan hagu me yasa duka bai dauke dama ba duka bai dauki hagu ba
yana dani da wadannan din kuma ba za su ba ta dama ta gani gidan ba inda ga hagu ne ma ba za su gani gidan ba inda ga dama ne ma ba za su gani gidan ba da rakle
to ka ji ta asar na'am so wasu malamai suka ce yanayin kofar ita ce take sa manzon Allah ya tsaya dama ko ya tsaya hagu akwai kofar da in an bude ta yanzu misali wata kofar in ka bude ta haka za ta yi to manzo Allah ba zai tsaya daga nan ba saboda in tai nan ai direct cikin gidan za ka shigo wata kofar in ka bude ta haka za ta yi to manzo Allah ba zai tsaya daga nan ba saboda in tai haka to ai kuma idan sa direct yana cikin gidan dan haka to in yazo sai ya nazarin kofar idan an bude ta ina za ta yi sai iyo inda kofar ta ce sai da in ka turo ta sai dai ma ta sake rufe shi baya kalli gidanka ba da haka in dama take budewa to sai tsaya a dama in hagu take budewa sai tsaya a dama hagu ta yadda in ka bude ta ba zai gano cikin gidanka ba har sai ka bashi izini kofar ce za ta rufe shi har yanzu na fassara maka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innama ju'ila al-isti'zanu min ajalil basar an ba da dama ne ko an yi umarni a nemi izini saboda abin da idanka zai gani don ka baka tsaya kofar mutun ya sallama yana bude kai kuru sai kuka hada ido kuma idan ka kyar har a cikin gida har yanzu dai an cika da yake abinda ake da bukata bai samu ba wannan nuna maka cewa shari'ar musulunci fa in dai ka bi ta a hankali wallahi ina ga zai wahala a samu abinda aka bari yanzu tsayuwar bakin kofar gidan mutun manzon Allah a aikace ya gaya maka a tsaya a hagu ko a tsaya a dama daidai gwargwadon ina inda kofar mutun take bude wannan kuma sai sake gwada maka har yanzu kuma a nau'i na gine-ginen mu akwai kurakure da muke da akwai an ce mu da yaki gaskiya masu drive in sai dai su yi hakuri ko ana bude gida kawai za ka ga wa kowa a bude da wannan ɗakin da wannan ɗakin da wannan duka ba al'adar ginin mu bace so idan kai drive in ya kai taka tsantsan a ina za a iya ganowa ina ne ba za a iya ganowa ba idan kuma za a bude ta to me ladabin da kawai in cikin gidan ku duk lokacin da zai go da mota in an ja an taba kofa ya za ku yi in an yi sallama ya za ku yi in zan fita da mota za ku yi in zai go da wannan kun tsaya kun tsara ta idan kai ta amma al'adar bahaushe ta da inda da wadata wannan gida mai soraye ya fi zama da rufin asiri. Soro na farko, soro na biyu, soro na uku. Shi ne ƙarfin rufin asiri a tsarin gidaje. In ba haka ba kuma a yi wannan soron ƙofar, ka higo ta nan ɓangaren farfajiya ce ka bi ta nan, sannan a maka tsaye da baƙo, sannan ka shiga gidan mutum. Yanzu ko daga titi ko wuce kake da an buɗe daga gidan ha shikenan. Wani ka bashi biro da saka da ya iya zana gidanka saboda wuciya da yake yau da gobe, dama ka ce driving ko shura a guje. Allah rufa asiri. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in yaje kofar gidan mutum yana tsayawa dama ne ko ya tsaya hagu daidai gwargwadon yadda shi manzon Allah zai mu'alimanci kofarka. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Idan ta adana faƙala hatta akhruj aina yaqut. Idan kawo mutum sallama ya ce to dan jira in fito aina kuma za ka tsaya, wanda kuma sai mu bar wa rana ta insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya amfane mu da shi. Wanda yake akwai kuskure, Allah ya nuna mana daidan mu yi aiki da abin da ya dace insha Allah. Daga cikin dalilan da suka makarar da ni akwai shirikina da aka yi ma operation Malam Ibrahim na baba. Muna addu'a Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya, sa an yi asa'a. Allah madaukakin sarki ya sa kafara ce. Wanda yake cewa malam dan Allah ka yi mana cikakken bayani akan wata aba da ake kira moringa, wadda da dama mutane suna shanta da sunan magani amma gaskiya bugarwa take, ta zama giya kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkanin abin da ya bugar to giya ce, kuma ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramun. Haka malamai suka ce abin da in ka sha da yawa zai bugar da kai, to dan mi tsitsilin shi shi ma haramun ne. In dai moringa an sha tana taba kwakwalwar mutum, tana fitar da shi daga hayyacinsa, ana samun babban kai da karamin kai. In dai tana bugar da karamin kai, to babban kai shi ma haramun ne a gurin shi. Wannan ita ce gaskiyar magana, duk abin da zai fitar daga hayyaci to haramun ne. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam. Wajen kwalbar da aka zuba giya a ciki da kuma makayin da aka dafa giya a ciki, wannan da zai fita surantuwa da giya. Ita giya kwalba ba ta ajiye abin da aka ajiye a cikinta. Inda a cikin kwarya ake sai da giya, aka ajiye ta yau, aka ajiye ta gobe, to kwarya ta yi tasiri. Yanzu in ka samu madara shago kawai ka zuba mata ruwa ka jijjiga, an ka karɓi kwarya bufala tana ka zuba ta ya koma nono, saboda akwai tasirin nono a cikinta. Amma yanzu idan ka ɗauko kwalbar giya aka sauye giyar a cikinta ka wanke ta, to gobe baka isa baka ce ga sansanin giya a cikinta, kuma ba za a samu wani abu na giya ya ragu a cikinta ba. So kenan ita kwalbar giya kamar ta bambanta da irin waɗancan makayan da ake, wancan ƙasa ce ko ƙwarya ko salka. Ƙwarya tana ajiye abin da aka zama mata, tana ajiye wani kaso a cikinta ko ka wanke. Haka ƙasa tana ajiye abin da aka zama mata. Haka fata tana ajiye abin da aka zuba mata. Amma kwalba ba ta ajiyar abin da aka zuba mata, don haka babu abin da zai hana a yi amfani a kwalba wajen ajiyar mai ko turare ko ruwa ko abin da ya sawaka. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Na'am. Lokacin da na'am. Na'am. Ruwan kwatami. Na'am. Tana nan. An shiga kwata bai kare dola. Kai dai ka wanke kafar ka kawai. Kuma ina tsammani in ka shiga kwata ai za ka yi kyan da ba kwata ba ko? Ta wanke shikenan an wuce gurin. Kamar mace ce da ta sa hijabi ta biyo titi, ai za ta bi ta kashi ta fitsari ta waye, sai aka ce in tabi inda babu kashin ya wanke abin da ta dauka na kashin in ta zo sallah kawai haka za ta yi sallar ta so kai ma idan ka biyo ta kwata ai za ka biyo inda ba kwatar ba ko tun daga gidanka har masallaci kwata ce don ka biyo ta kwata inda ka biyo ba kwatar ba ta wanke wani abin da ka dauka kuma dole ka tana da lafiya kala insha Allah ta'ala ita alwala tana karyewa ne bil kharij min as-sabilain da dayan abin da yake fitowa ta kofa guda biyu ko dai abin da ya fito ta gabanka ko abin da ya fito ta bayanka sauran abubuwan da ake cewa suna kare alwala suna da alaka da abin da zai fita ta gaba ko da baya ya fita ko bai fita ba ka iya cewa shafar mace sumbatta ta bacci mai nauyi ko mara nauyi dogo ko gajere duka suna da alaka da wannan in ka sumbace mace ka ji dadi ba mamaki akwai wanda zai iya fitar da mazi ko sha'awarsa ta motsa yana da alaka da gaban shi ko bayan sa ya fito ko bai fito din ba wanda zai bacci yana da alaka da tusa ta fito ko bata fito ba duka sauran abubuwan suna da alaka da gaba ne ko da baya wallahi ta'ala ala na'am na'am wallahi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya aqidu tasbiha shi kudirce tasbihi yake malamai sun yi ta tattaunawa sai dai ka kirga su da daidai haka kuma da hannun dama wallahi ta'ala ala ni dai nakan yi haka din daya biyu uku in bi cikin yatsun shi amma dai abin da yanzu malamai sun tantance shine ka lankwasa su haka shine yake baka ta'kidi in kai haka kai haka kai haka kai haka kai haka sai ka bude su hawaye ka sake kirgawa wallahi ta'ala ala kuma ana amfani ne da hannun dama wallahi ta'ala ala to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin